Sana Maryar Amar kake magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 18 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka fara babban taron Majalisar Dinkin Duniya na bana a nan Amurka, masu sharhi akan harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa sun fara tofa albarkacin bakin su game da tasirin taron musamman ga ƙasashen Afirka.
Wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya na karo 78 ba lalai ne ya dauki wani sabon salo ba. Zai zama taro ne irin wanda aka saba yi, shugabanni su zo su yi jawabai su faɗi manufofin su.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta jihar Zamfara ta yi watsi da ƙarar da tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle na APC ya shigar game da zaɓen gwamnan jihar Dauda Lawal Dare. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsin rayuwa da jama'a da yawa ke fuskanta a Najeriya da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya tattaro shugabannin duniya a birnin New York a rana ta farko na taron, wanda zai mai da hankali wajen azaƙaimi ga samar da ci gaba a duniya. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa tun kafin fara taron na yau Litinin cewa kashi 15 daga cikin 100 ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba ake sa ran cimmawa ya zuwa shekara ta 2030. Guterres ya ce babban taron zai ba gwamnatocin ƙasashe damar baje ƙwararren tsare-tsaren su na samar da ci gaba a cikin sauri. Manufofin dai sun hada da kawo ƙarshen talauci, ƙarshen yunwa, tabbatar da samun makamashi cikin sauƙi, da ɗaukar matakan gaggawa wajen magance matsalar yanayi da bunƙasa daidaito na jinsi. Zarge-zarge na ɓullowa na duka da azabtarwa baya ga kame na sanannun 'yan adawa a Zimbabwe ƙasa da wata guda kacar da kammala babban zaɓe a ƙasar. Duk da dai shugaban da aka sake zaɓa, shugaba Emmerson Mnangagwa, ya tsaya takara ne ƙarƙashin furucin zaman lafiya, lamarin da yake ci gaba da nuna tsayawa a kai na zaman lafiya, ƙaunar juna da haƙuri da juna. Jam'iyyar adawa ta CCC ta ce an kama ko kuma an sace mutane sama da dozin da suka haɗa da zaɓaɓɓun wakilai, jami'ai da kuma 'yan gwagwarmaya. Maureen Kademunga, wadda zaɓaɓɓiyar 'yan majalisar wakilai ce ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta CCC, ta bayyana gaban kotu cikin makon da ya gabata bisa zargin yunkurin kisan kai da lalata kayayyaki da ganga, inji lauyanta. Ya ce an duba dukkan takardun da aka gabatar a kotu, inda aka gane babu ƙanshin gaskiya ko wata shaida da ta nuna Honorable Kademunga na da alaƙa da wurin da aka aikata laifin. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗi a yau Litinin cewa ƙarin wato garin Dana na ƙasar Libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya, inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya, na fuskanta barazanar ɓarkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankalin. Gagarumar ambaliyar ruwan da ya kashe mutane sama da 300,000, wasu dubbai suka ɓace, ya afka a ƙasar da take da taban yaƙi da ke arewacin Afirka. Daga muwa da mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa mai ƙarfi da aka yi malakabi da Daniel a ranar 10 ga watan Satumba, mazauna yankin da ke cikin firgicin aukuwar lamarin su 300,000 da a halin yanzu suka rasa matsugunansu na cikin tsananin buƙatar tsaftataccen ruwan sha, abinci da sauran mahimman ababen buƙata na rayuwa a daidai lokacin da ake fargabar ɓarkewar kwalara, gudawa da rashin abinci mai gina jiki, kamar yadda hukumomin na Majalisar Dinkin Duniya suka yi gargaɗi. Masu aikin ba da taimakon Dinkin Duniya a Libya sun ce ƙungiyoyi 9 daga hukumomin Majalisar Dinkin Duniya suna samar da agaji da taimako ga waɗanda mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwan sama mai ƙarfi ta Daniel da ambaliyar ruwan ya shafa cikin 'yan kwanakin da suka wuce. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin Nagorno-Karabakh da ya balle daga Azerbaijan ta wasu hanyoyi biyu a jere, wani mataki da ka iya sauƙaƙa ƴar tsamar da ke tsakanin Azerbaijan ɗin da Armenia. Kungiyar Red Cross ta duniya ta ce ta aike da manyan motocinta wato ta hanyar Lanchin daga Armenia zuwa yankin da ke zagaye da tsaunuka daga kudu maso yamma da kuma hanyar Agdam daga yankin da gwamnatin Azerbaijan ɗin ke rike da shi zuwa arewa maso gabas. Aryan Brower, jami'a a yankin wato ta yankin mai kula da kungiyar ta Red Cross, ta ce hankula sun kwanta ganin cewa mutane da dama da suka dogara da tallafin jin kai za su samu mafi yawan abubuwan da suke bukata a 'yan kwanaki masu zuwa. Ta ce mutane na tsayuwa kan layukan amsar burodi har na tsawon awowi, inda ta yi fatan ayyukan tallafin za su ci gaba domin ganin sun isa ga mabukata a kan lokaci. A yau Litinin ɗin na Ukraine ta ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuƙi har 24 wajen kai hari a yankunan Mykolaiv da Odessa da ƙarin harba makamai masu linzami har 17 a Ukraine. Sojin Ukraine ɗin sun ce sun kakkaɓo 18 daga cikin jiragen marasa matuƙi na Rasha, suka kuma kakkaɓo baki ɗaya makaman masu linzami. Gwamnan yankin Odessa Ole Kaifa ya ce an sake kai hari a gunduma Ismail, inda a nan ne tashar ruwan da ake amfani da ita wajen fitar da hatsi take, an kuma kai hari akan wani wurin shakatawa a birnin Volkov. Ba a dai samu labarin samun rauni ko rasare ba a har-haren. Gwamnan yankin Mykolaiv Vitali Kem ya ce burbushin gini ya haifar da tashin gobara a wani ginin, yayin da tatsatsin fashewar wani abu ya haifar da lalacewar wasu gine-gine da ke kusa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin da aka fara taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara wanda ke samun wakilcin shugabannin kasashen duniya, masu sharhi kan harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa sun ce ba lallai ne ta sauya zani ba a wannan karan. Saurayin 'yan Najeriya kuma suna fatan albarkacin taron za a cimma matsayar da za ta kawo sauƙin matsin tattalin arziki da magance matsalolin tsaro a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoton.
Wasu batutuwa da ake sa ran za a tattauna a wajen wannan taro dai sun hana da batun sauyin yanayi da yakin da ake tsakanin Ukraine da Russia da kuma matsaloli na tattalin arziki. Su ma dai shugabannin kasashen nahiyar Afirka ba a barsu a baya ba wajen gabatar da bukatunsu ga taron zauren Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ana sa ran zai gana da shugaban Amurka Joe Biden, tare kuma da wasu shugabanni na Turai da kuma Gabas ta Tsakiya. Duk dai a kokarin da shugaban yake yi, na ganin cewa Najeriya da kuma nahiyar Afirka sun samu matsaya da kuma kawo ƙarshen kantan bashi da kuma talauci da mamaye nahiyar da ma Najeriya. To ko menene fatan masana harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa da kuma 'yan Najeriya game da wannan taro? Tambayar kenan da naiwa Dr. El Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna.
Wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya na karo 78 ba lalai ne ya ɗauki wani sabon salo ba. Zai zama taro ne irin wanda aka saba yi, shugabanni su zo su yi jawabai su faɗi manufofinsu. To a kan haka ne za a tafi. An faɗi ajandan wannan taron da aka fara yi yau na Majalisar Dinkin Duniya cewa zai yi nazari ne akan manufofin da ake sa ran za su ci gaba da wanzuwa dangane da manufofin raya ƙasashe.
A ranar 19 ga wannan wata ne, wato gobe kenan, ake sa ran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da jawabinsa a zauren Majalisar Dinkin Duniya, wanda ke zama jawabinsa na farko kenan a matsayinsa na shugaban Najeriya. To ko wannan taro zai wani sauya game da matsaya na Najeriya da kuma nahiyar Afirka a idon duniya? Ga dai Dr. El Harun Muhammad.
Kalubalen da zai fuskanta shine wannan juyin mulkin da ake yi a nahiyar Afirka, wanda barazana ne ga Amerika da kasashen Turai waɗanda ke kokarin tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya. Dole wannan ya zama yana daga cikin muhimman abubuwan da har shugaban Amerika Amerika ya bukaci ya zauna da shi Tinubu. Saboda haka dole Amerika tana bukatan Najeriya bisa shugabancin Tinubu. Tsoron da muke ji kada ya zama taro ne da za a bashi umarni ga abin da muke so ka je ka aiwatar. Ba taro ne na cewa nima shugaban kasa bane kamar yadda kake shugaban kasa. A tattauna me zai zama maslaha ga 'yan Najeriya. Kamata ya ce abin da za su tattauna shine yadda za a samu mafita ga halin wayo Allah da halin tasku da fatara da 'yan Najeriya ke ciki. To wannan shine muke fata zai zama ajandan da shi Tinubu zai jema shugaban Amerika da shi. Ba a je a yi ta maganan an yi juyin mulki a Niger ba. Wannan ba shine matsalan mu ba.
To kuma menene fatan sauran 'yan Najeriya game da wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya?
Sunana Abubakar Sale Babangida, shugaban matasa na Sabo Yaban Community. Abin da muke fata ya zama alkhairi ga kasan mu da rayuwar mu kuma da yayin mu da jikokin mu. Ubangiji Allah ya sa wannan taro da ake na mafita a kawo tsaro a Najeriya baki daya musamman a arewacin Najeriya inda muke da matsalar tsaro. Saboda haka kuma tsadar rayuwa muna so kuma talaka ya ce abinci ta uku a rana ya kwanta bacci ba tare da fargaba ba, ya tafi a cikin mota ta yanda yake so ba tare da fargaba ba. Shi talaka idan kai mashi wannan sannan kai mashi hanyoyi kawo datar da shi da ruwan sha da lantarki ka sallame shi.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Yayin da 'yan Najeriya ke dakon jin sakamakon kararrakin zaben gwamnoni da ke gaban kotunan sauraron kararrakin zabe, jam'iyyar adawa ta PDP ta so musamman galaba a kujerar gwamnoni. Wannan dai yana zuwa ne bayan da kotun sauraron kararrakin zaben jihar Zamfara da ke zama a Sokoto ta yi watsi da karar da tsohon gwamna Bello Mutawalle na APC ya shigar akan nasarar da gwamna Dauda Lawal Dare ya samu. Kotun dai ta tabbatar da zaben Dauda Lawal Dare na jam'iyyar PDP. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan kasa a ma'aikatar tsaron Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Mutawalle na daga cikin gwamnonin da suka sha kasa a zabubukan gwamna da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 2023, inda ya kalubalanci zabe da kuma ayyana gwamna Dauda Lawal Dare na jam'iyyar PDP a zaman halattaccen zababben gwamna a jihar Zamfara. Kotun mai alkalai uku karkashin jagorancin mai shari'a Cordelia Ogadi bayan da ta kwashe sa'a 5 tana karatun hukunci ta kori karar da Bello Mutawalle na jam'iyyar APC ya shigar saboda rashin cancantar ta. Lauyan mai kariya na daya wato gwamna Dauda Lawal Dare Chief Solomon Akuma SAN ya ce hukuncin da kotun ta yi yayi daidai.
The judgment is well considered. The reasoning was perfect. The consideration of
ya ce hukunci yayi kuma hujjojin da aka bayar masu nagarta ne. Gaskiya doka ta yi aikin ta. Wannan hukuncin zai karfafa demokradiyyar mu. Ina hukumar zabe za ta san cewa abubuwan da take yi daidai ne. Kuma duk masu son kalubalanta ayyana dan takarar da ya ci zabe dole sai sun shirya. Shi kuwa lauyan mai shigar da kara wato tsohon gwamna Bello Mutawalle na jam'iyyar APC Usman Ogusule SAN ya ce sun yi kokarin nuna wa kotu hujjojinsu na cin zabe.
We have to show as petitioners INEC document that give us the winning structure and the table was contained in our petition.
Ya ce a zaman mu na masu shigar da kara mun nuna wa kotu takardu na hukumar zabe masu nuna cewa mu muka ci zabe, kuma mun yi kokarin nuna wa kotun akwai kananan hukumomi da yawa da ba a kammala zaben ba. Yanzu da wannan hukuncin za mu haɗu da mai shigar da kara domin ɗaukar mataki na gaba, domin shigar da kara da kuma yin shari'a suna cikin tsarin zabe. Don haka ne ma doka ta tanadi a kafa kotunan sauraron kararrakin zabe. Bayan hukuncin da aka kammala na gwamnati jihar Zamfara akwai sauran kararraki da ke gaban kotuna daban-daban waɗanda ake dakon a saka ranakun da za a yanke su, abinda masu lura da al'amuran yau da kullum kamar Professor Bello Dodon Bada ke ganin cewa dama 'yan siyasa su ne ke hana a yi zaɓe kuma su ne ke zuwa kotuna.
Ai su ke hanawa saboda su ke mai da zaɓe ko ta yi rai ko a mutu, su ke fitar da dukiya da kuɗi da makamantansu duk hayyar da za su bi, suna da irin wannan ɗabi'a cewa komi ka kai duka ci zaɓe ka bari a ta kotu. To ai suke lalata duk tsari. Kuma yanzu kaga tun da yanzu a Zamfara ai jam'iyya ce ta PDP mai lema, tunda an ka tabbatar da gwamnan to yanzu zaɓe ya yi kyau kwarai. Amma kuma jam'iyya mai lema lokacin da an ka tabbatar da shugaban ƙasa wanda ba na jam'iyya ta ba kuma ta ce zaɓe bai yi kyau ba, kotu ba ta yi adalci ba gaba ta yi.
Yanzu dai lauyan na jam'iyyar APC ya ce suna da sauran dama biyu a gaba, kuma wanda ya shigar da karar zai gaya musu abin da za su yi, domin yana jin cewa fashi ne aka yi masa a zaben da ya gudana da kuma kaddamar da wani ba shi ba a zaman gwamna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya duba batun matsin rayuwa da 'yan Najeriya da yawa ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malamfashi na dauke da karin bayani.
A Najeriya yanayin rayuwa na kara ta'azzara, fukara'u na jin jiki sabili da radadin janyewar tallafin man fetur wanda gwamnatin tarayyar kasar ta janye don ta farfado da tattalin arzikinta wanda ya rauni. Ta kuma ba da biliyan 5 ga kowace jiha na tarayyar kasar don a sai abinci a raba ma jama'a. Amma duk da haka ana jin jiki. Duk inda aka fito da abincin don rabawa jama'a sai ka ga ana warwaso dambe da hargowa. Halayyar jama'a ta canza. Tsabagen talauci ya sanya wata mata ta jefa ɗanta da ranshi cikin wani ƙaton rafi kusa da gada a can Badagari da ke birnin Ikowato, Lagos.
What's it make this man so pissed out with Anna? Omo this man get mine too.
Amma Allah ya sanya da sanyin safiya ne mutane sun hange ta, aka samu wanda suka fito da wannan yaro, aka fito da shi suka matse shi ruwa ya tafi ta bakin sa. Ga abin da take ce musu da suka tambaye ta dalili.
Oh, na ci ojo ale re.
Ojo ale ma lo. Ke mi ba ona ni mo so ni ko si en ja mi o je mi o se ti mo.
Take ka ku da me ne. Ba ni da abinci, ba wanda yake ba ni abinci, ba ni da halin samu. To ya zan yi da rayuwa na? Ko ya kyale ni? Wani abin mamaki kuma shine a can birnin Ibadan a kan titin Igbo akwai wata bus dauke da shinkafa masu dimbin yawa da ta tso ta danye parking a gefe guda tsayuwa na kashin kan shi direban, amma kan a ce kobo da aka hange shinkafa ta glass, mutane suka fada suka bude kofa karfi da yaji suka fara warwaso. Kafin ya ankara ya fusgi motar da abin da ya rage a ciki. Duk wannan na nuna halin yanayin talauci da fatara da ake ciki. Manyan cibiyoyi na duniya sun yi magana a ranar fatara ta duniya na wannan shekara, inda suka yi magana game da al'amarin Najeriya. Bankin Duniya da yake magana game da wannan lamarin na Najeriya ya ce ko da yake da masana'antar mai ta kasar ta haƙo mai da dama a farkon watanni uku na wannan shekara, amma duk da abin da kuma ta samu ba zai ishe ta rage yawan masu fama da fatara da talauci ba a wannan shekara da muke ciki. Shin ina mafita? Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki, ya ansa mana wannan fatawa.
Dole fa gwamnati ya yi ta gano hanyar da za a rage kudaden gudanar da gwamnati, saboda ba karamin makudan kudi gwamnati takewa ba wurin gudanar da harkokinta. Ga misali, yanzu za ka ga a ministry daya minista yana da motoci guda 10, mataimakin minista, karamin minista yana da 6 ko 7, ga sakataren gwamnati ba karamin kudi ake kashewa a irin waɗannan abubuwan ba. Bugu da ƙari, yawan tafiye-tafiyen da ake yi. Ga misali, yanzu shugaban kasa ya tafi Amerika, kwanan nan ya dawo daga Paris, kwanan nan mataimakin shugaban kasa ya tafi kanan wurin, kullun suna kan hanya ne ba karamin kudi ake kashewa ba. Yanzu a kan kasashen duniya shugabannin kasansu sun takaita tafiye-tafiyen da za su, sai ya zama dole kafin su bar kasansu. To mu ko yanzu kwanan nan gwamnoninmu sun je sun yi wani taro, wani training program a kasan wata one of the southern African countries. Suka duba to me amfanin waɗannan tafiye-tafiyen suke. Ya kamata gwamnati a samo hanyoyin da za a rage kashe kuɗaɗen gwamnati. Na biyu kuma, yanzu kaga already muna da ministoci kusan 40 ne da wani abu. To jiya nan an yi ƙarin ministoci guda 2. A takaice dai yanzu ana hasashen za a samu ministoci guda 50 ne. Kuɗin da za a kashe musu kowane sayan motoci sama da biliyan 1 ne da miliyan 500. Bayan su ga 'yan majalisu kusan mutum 460, kuɗin motocinsu kawai ya haura biliyan 40. To in ka duba waɗannan kuɗin sayan kayan fakenan, maintenance na su, gudanar da su. To ni a bisa shawara, dole ne fa a fito da hanyoyin da za a rage kashe kuɗaɗen harkan gudanar da gwamnati. Dedicated World Bank ya nuna kusan kashi 60 ko 70 na kudaden da yake shiga aljihun gwamnati, kashi 70 ana kashe shi ne wurin gudanar da harkan gwamnati, abinda yake rigewa bai wuce kashi 30. To shi ma kashi 30 ba gabaki da yake ma jama'a aiki dai. Dole fa a san hanyar tafiye-tafiyen da ba su zamanto dole ba, ko a da a cikin ƙasa ne sai ya zama dole. Yanzu akwai hanya sauƙaƙon da za a iya magana da wani duk inda yake.
Amin Ibrahim, nazarin tattalin arziki.
Sunana Pastor Yohana YG Buru, ina aiki ecclesia a Christ Evangelical Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna, kuma ina wakiltar Majalisar Dinkin Duniya akan kare yancin bil'adama a karkashin Human Rights Agency. Gaskiyar magana shine muna kira ne ga masu hannu da shuni wanda Ubangiji Allah ya albarkace su na da kuɗi, Allah ya musu arziki ko gidan dogo a rayuwarsu, don Allah su tuna da talakawa bisa ga koyon addini. Addinin Krista, Ubangiji ya umarci masu hannu da shuni ko wanda Allah shi da kansa ya albarkace su, su taimaki wanda ba su da ƙarfi a cikin al'umma. Wannan na samu a cikin littattafan alkawari, har da samu alkawari ko da kuke da hali ku kafa masana'antu wurin da jama'a za su samu aiki, su samu abincin da za su ci ko kuwa abin da za su a bakin salati. Ku taimakawa talakawa domin halin da talakawa suka shiga kasan nan abin tausayi ne. Sai ka shiga lungu da sako-sako ka gane da abin da ke faruwa kasan nan. Daga mawuyacin hali zuwa ga talauci, daga talauci yanzu an tsiyace ko'ina. Wasu ba su samun yadda za su ci abinci, har wasu ma suna doke rayukansu domin talauci ko wahala. Masu imani, masu arziki, masu tausayin talakawa, masu tsoron Allah. Wanda Allah ya bar mun sauran imani, ku ci tsoron Allah, ku tausayawa talaka, ku taimake su yadda za su samu sauƙin rayuwa.
Matsala da talauci ba wai kawai ga Najeriya ke banta ba, sauran ƙasashe masu tasowa su ma suna fama da shi, amma kowace akwai hanyoyin da suke bi suna tankarar wannan al'amar. A yanzu haka can ƙasar Kenya akwai wani hamsakin ɗan kasuwa bilioniya mai suna Hamsuk Patel, wanda yake ciyar da al'ummar garin Mombasa sama da 40,000 a kowace rana yana ciyar da su. Ɗi wasu kuma ana ba su ɗanye suna tafiya da shi ga masu iyalai don dafawa a gida. Yana kuma da motoci da ke kewaya da tsaftataccen ruwa suna rarrabawa mabukata. Yana kuma biyan kuɗin asibitin majinyata waɗanda suka je asibiti da wani lalura kuma ba su da halin biya, duk yana ya ɗauke musu wannan. Patel ya kuma buɗe makekiyar makaranta ta kwana ga nakasassu 5,000 da suke karatu cansu da shansu da awensu yake, don dai ya inganta rayuwarsu nan gaba ta hanyar wannan ilimi da yake ba su. Jin daɗin wannan ayyuka na jin ƙai ne ma da yake yi ya sanya al'ummar birnin Mombasa suka yi ta lallashin su wai ko ya fito takarar siyasa, amma ya ce musu a'a, shi ya fi son irin rayuwar da yake ciki yanzu a matsayin shi na ɗan ƙasa mai taimakawa al'ummar ƙasa don Allah ba don wani abu ba. Saboda haka su yi haƙuri. Samun irin wannan dattijo a sauran ƙasashe masu tasowa kan a halin yanzu yana da wuya. Wajibi ne ga Najeriya ta samar da hanya sahihiya mai sauƙin aiwatarwa wanda zai ɗore ana yi don a yaye fatara da talauci da ya addabi al'ummar ƙasa don ci gaban Najeriya da al'ummomin da ke cikin. San Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida San Sha'ib Malumfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar PSG ta ƙasar Faransa ta buɗe wata gidauniya domin tallafawa waɗanda bala'in girgizar ƙasa ya shafa a ƙasar Morocco. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ƙarshen mako, ƙungiyar ta PSG ta ce za ta sadaukar da kuɗi euro 1 daga cikin kowane tikitin shiga fili da za ta sayar a wasan da za ta fafata da OGC Nice a gobe Talata a matsayin tallafi ga al'ummar Morocco. Sanarwar ta ce shirin tallafin zai haɗa har da magoya bayan ƙungiyar, waɗanda tuni ƙungiyar ta tuntuɓe su kuma sun fara gangamin neman taimako tare da haɗin gwiwar asusun tallafi na Faransa, wanda shine ƙungiya ta farko da ta soma yunkurin tallafawa waɗanda girgizar ƙasar ta shafa. A daren ranar 8 ga wannan watan na Satumba ne mummunar girgizar ƙasa ta dake Morocco, inda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 3,000 tare da jikkata ɗaruruwan jama'a da kuma raba wasu dubbai da muhallansu. mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya aike da sakon gargadi ga kungiyoyin kwallon kafar Turai, yana mai cewa baya ganin kungiyar ta yi wani abu na musamman don ta sami lashe kofin gasar zakarun Turai sau daya. City din ta lashe gasar ne karon farko a cikin watan Yunin wannan shekara, bayan da ta yi nasarar doke Inter Milan ta kasar Italia da ci 1 da nema a wasan karshe ta gasar a kakar wasannin da ta gabata a birnin Istanbul na kasar Turkiya, wanda kuma ya bata damar kafa tarihin lashe manyan gasanni uku a cikin kakar wasanni guda. Guardiola ya ce kungiyar ta City ta sami shiga ne kawai a cikin dimbin kungiyoyin da suka taba lashe gasar sau daya. A don haka fafutukarsu shine wanzar da rike kambin da kuma dorewa da lashe gasar nan gaba. Masu fashin baki kan lamarin wasanni da yana kallon kalaman na Guardiola a zaman karfafawa ga 'yan wasansa, a lokaci ɗaya kuma gargadin maza bayanku ga sauran kungiyoyin da ke fafutukar lashe gasar. Yanzu haka dai City din, wacce kuma ke rike da kofin gasar Premier ta Ingila, ta sami lashe wasannin ta biyar na farko na gasar ta bana, inda take saman tebur da maki 15 a fafutukar ci gaba da kare kambin gasar da ta lashe sau uku a jere. A kasar Spain ma kungiyar Real Madrid ta wanzar da samun nasara a dukkanin wasannin ta biyar na farkon wannan kakar wasanni a gasar La Liga ta kasar, bayan da ajiyar Lahadi ta yi waiwayin baya ta doke Real Sociedad da ci 2-1 a filin wasanta na Bernabeu. Wannan nasara ta wanzar da Madrid din a saman teburin gasar da maki 15 tare da tazarar maki 2 tsakaninta da babbar abokiyar adawar ta Barcelona. A yayin da kuma za a soma fafata wasannin gasar zakarun Turai na wannan kakar wasannin a gobe Talata, Real Madrid din za ta soma fafutukarta na lashe gasar karo na 15 tare da karawa da Union Berlin ta kasar Jamus a ranar Laraba. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, to kafin mu je ga takaitattun labaran duniya, ku dan shakata da wannan wakar. Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya tattaro shugabannin duniya a birnin New York a ranar farko na taron da zai mai da hankali wajen azakami ga sama da cigaba a duniya. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa tun da farko kafin fara taron na yau cewa kashi 15 daga cikin 100 ne kawai na dorewar manufofin ci gaba ake sa ran cimmawa ya zuwa shekara ta 2030. Zarge-zarge na bullowa na duka da azabtarwa baya ga kame na sanannun 'yan adawa a Zimbabwe kasa da wata guda kacal da kammala babban taron wato babban zaben kasar. Duk da dai shugaban da aka sake zaba shugaba Emmerson Mnangagwa ya tsaya takara ne karkashin furucin zaman lafiya, lamarin da yake ci gaba da nuna tsayawa a kai na zaman lafiya, kaunar juna da hakuri da juna. Jam'iyyar adawa ta CCC ta ce an kama ko kuma an sace mutane sama da dozin da suka hada da zababbun wakilai, jami'ai da kuma 'yan gwagwarmaya. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadi a yau Litinin cewa garin Dana na kasar Libya da ambaliyar ruwa ya shawa kai, inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya, na fuskantar barazanar barkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankali. Ga gagarumin ambaliyar ruwa da ya kashe mutane sama da 300,000, wasu dubbai suka bace, ya afka a kasar da ke da taban yaki da ke arewacin Afirka. Da kuma mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa mai karfi da aka yi malakabi da Daniel a ranar 10 ga watan Satumba. A yau Litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin Nagorno-Karabakh da ya balle daga Azerbaijan da wasu hanyoyi biyu a jere, wani mataki da ka iya wato su kwakwa 'yar tsama da ke tsakanin Azerbaijan din da Armenia.
Haka ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Fiona da ta taimaka wajen hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.